daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60-25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyar da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan kodi shi a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sauraro barkanku da dare da fatan an gudu lafiya. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa
kan daga gidana nake gudu zan amshi dukiyata. In ji dadi da rayuwa a cikin gidana ni da iyali da miji da mace mai shafe ne ba ma alheri.
A jamhuriyar Niger kenan idan an biyo mu a shirin za a ji mai dadadawa wannan mata rai. Sannan a Najeriya yayin da aka fara yakin neman zabe shin wadanne irin kalame kuke sa ran za ku ji daga bakin yan siyasar kasar?
Kallaman da muke son muji ga yan siyasa to na farko dai na zaman lahiya ba na bace ba da suka juna
kan wannan batu zan bude layukan mu ku kira ku bayyana ra'ayinku lambar da za a kira ita ce 2022055655 kada manta sai an saka alamar kari wato plus sai a jero lambar muna kuma tafa da labaran wasanni Muhammad Dalo ke jagorantar shirin ina kuma tare ne da Muhammad Hafiz Baballe wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe Mayakan ƴan tawayen Houthi na kasar Yemen sun ce sun aminta su daina kai har-haren da suke kaiwa ta hanyar amfani da kananan jirage marasa matuka da kuma rokoki waɗanda suke kaiwa kan Saudi Arabia da abokiyarta kasar daular hadaddiyar Larabawa Yan tawaye sun ce sun yi haka ne a bisa kiran da Majalisar Dinkin Duniya ta nema a tsagaita fadan da ke gudana a yankin. Madugun mayakan yan tawayen Muhammad Ali Al-Houthi ya fada a sanarwar da ya bayar cewa sun jawa fadan burki ne a bisa bukatar manzo musamman na Majalisar Dinkin Duniya Martin Griffiths. Shi ma sarkin Saudiya Salman ya bayyana shirinsa na yin aiki da ka'idojin ƙasa da ƙasa da aka tanada game da irin wannan al'amari. A halin yanzu kuma a karon farko sarkin Saudiya Salman ya bude baki yayi magana game da kisan gillar da aka yi wa marubucin nan na jaridar Washington Post Jamal Khashoggi. A jawabi na shekara-shekara sarki Salman ya yaba wa hukumomin shari'a na ƙasar ta Saudiya. Mako daya bayan da suka wanke yarima Muhammad bin Salman wanda mutane da dama a duniya suke zargin cewa shi ya bada umarni a yi kisan sai dai a jawabin nasa sarki Salman bai ma ambaci batun zargin da ake wa yarima ba yanzu haka hukumomi a jihar California da ke yammacin Amurka Jalahadi sun gano cewa kusan mutane 300 suna nan lafiya bayan da wutar daji mafi muni a tarihin jihar California ta kona garin Paradise gaba daya sai dai kuma fiye da sati daya bayan da wutar ta fara ci a garin Paradise har yanzu akwai sama da mutane 1000 da ba a san inda suke ba yayin da masu kai dauki suka ci gaba da bi gida-gida suna duba ragowar gine-ginen da suka kone a jiya Lahadi hukumomi suka bayyana cewa yanzu jumlar mutane da wutar ta hallaka ta karu zuwa mutane 77 har yanzu dai wutar dajin na ci gaba da ci inda ta cinye kaso 65 na garin yayin da dubban ma'aikatan kashe gobara ke ci gaba da kokarin shawo kanta kuna sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC A yau Litinin ma'aikatar Baitul Manin Amurka ta sanya wa wani dan asalin ƙasar Afirka ta Kudu wanda aka haifa a ƙasar Rasha takunkumi a dalilin zargin da take mishi na taimakawa ƙasar Koriya ta Arewa domin ta kauce wa takunkumin da aka sa mata wajen sayan mai. Ana tuhumar Bladin Amachizbi dan shekaru 49 da haihuwa da cewa yana taimakawa Koriya ta Arewa samun man fetur da man diesel sannan yana aikawa da wasu kamfanonin kasar Singapore wajen tura miliyoyin daloli daga nan Amurka dan taimakawa bankunan kasar Koriya ta Arewa da aka sa wa takunkumi yanzu dai hukumomin Amurka sun shirya za su rike duk kadarorinsa da ke ƙasa Amurka, sannan kuma za a haramta wa dukkan ɗan ƙasa Amurka yin mu'amala da shi. Gwamnatin ƙasar Isra'ila ta ci gaba da zama a haɗe a yau Litinin bayan barazanar da wani ministan ƙasar ya yi na janye jam'iyyarsa daga gwamnatin gamgambiza ta Prime Minister Benjamin Netanyahu. A can da ministan ilimi Naftali Bennett ya matsawa Prime Minister Netanyahu ya naɗa shi ministan tsaro, amma daga baya kuma ya ce jam'iyyarsa ta JHP za ta jingine duk wasu buƙatunsu da suke nema don ba wa Prime Minister wata damar sake lashe zaɓe na gaba. An sami gurbin mukamin ministan tsaro ne a satin da ya gabata bayan da Abigdo Lieberman ya yi murabus daga kujerar don ya nuna jin haushinsa cewa ƙasar Isra'ila bata maida martani mai ƙarfi ba a tarzomar da ta ɓarke tsakaninta da mayakan ƙungiyar Hamas a zirin Gaza. Prime Minister Netanyahu ya ce shi ne da kansa zai riƙe mukamin na ministan tsaro.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To za mu fara ne da Jamhuriyar Niger, inda hukumomin shiya ta uku a birnin da Magaram suka ballo da wani tsari na tsaftace muhalli, inda suka kudura aniyar sai leda 100 da aka zubar a matsayin shara daga hannun mazauna birnin. Mata ne da yawanci suke cin gajiyar wannan tsari, waɗanda suke bazama sako-sako domin kwaso ledoji su sayarwa da gwamnati, kamar da za ku ji a wannan rahoto na Tamar Abari.
Alhaji Laminu Isaka shi ne magajin gari na shiya ta uku, ya ƙara mana haske kamar haka.
Kusan wata guda yanzu ana ta aikin leda wannan, da Allah ba mu sa'a mu a shiya ta uku. Muka rubuta ma waɗannan masu hannu da shuni kenan pro amplua da kuma GIZ. Dangance da wannan tsari da ake yi na tsaftata garin mu, kace to mu bari mu ka gudunmu mu ya zama na haza, gashi nan aiki ne muke ma garin mu. Muka rubuta 100 na leda za a saya.
Wannan tsari ya taimaka wajen samar da aikin yi ko jari ga mata da matasa a bukata.
Mutum 250 muka samo ma aiki a cikin kwana 40, mace 170 namiji 80. Aka yi zaben wannan a cikin ungoyi na mutane wanda hakika sun cancanta a sasu cikin wannan tsarin. Mutum 250 mun samo mishi aiki, za a biya shi jika 80 a cikin kwana 40.
Ledodin za a sarrafa abubuwa irin su bulu na titi mai tsada, dal na rufe salanga da sanduna na tare hamada.
Tintini mun jona wannan yaran wanda suke hutuwa daga cikin makarantun mu, wannan horon da ake su ne zamu dauko hallo a koya musu wannan aikin. Gashi ana sarrafa su ana titi mai tsada, ana yin abun salga, ana yin abu iri-iri. Akwai sanduna da ake yi wanda ake sawa a cikin hamada.
Wasu mata da suka kawo leda sun bayyana farin cikin su kamar haka.
Sunana Hadiza, na kawo 100 guda da dan saura, shine nake so yanzu injin dauko a ido cikiya. Ina da bahuna biyu, yanzu zan sheka da kudu injin dauko shi.
Waya ne kuke kuna samu wannan leda?
Wannan leda muna zuwa cikin dawa, muna kwankwalowa, muna bin girguri-guri bakin kofar gidan mutane mu kwantalo mu koma mu kwantalo mu bi wannan ice mu kwankwalo mu bi nan gurin shabara mu kwankwalo. Tinkantan daga gidana nake gudu zan amshi dukiyata in ji daɗi in rayu a cikin gidana ni da iyali da miji ina mace mai sha. Shi ne babban alheri.
Sunana Rabi, kilo 400 kika yi.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
To a Najeriya kuwa gamayyar jami'an tsaro ne suka yi wani atisaye a birnin Sokoto a wani mataki na yin gargaɗi ga masu tada zaune tsaye a lokutan zaɓe, musamman ma masu banga siyasa. Daga birnin na Shehu ga rahoton da Murtala Faruk Sanyi ne ya aiko mana.
Sha'anin bangar siyasa na neman kasancewa ruwan dare a jihar Sokoto a lokaci ɗaya kuma yana haifar da damuwa da barazana ga jama'ar jihar. Lamarin na neman kasancewa a 'yan kwanakin nan, inda matasan riƙe da makamai na gargajiya suke saran junansu a duk lokacin tarukan siyasa, wasu lokutan kuma sukan kai hare-hare a ofisoshi da cibiyoyin wasu jam'iyyu. Lamarin da wasu lokutan kan shafi jama'ar da basu ji ba basu gani ba.
Na harkar hanyar airport, in mutum bai zuwa ko ina akalla yana hawan jirgi, za ka ga cewa ga waɗannan abubuwan nan matasa sun zo basu da aikin yi zazzaune kawai kuma da makamai riya a hannunsu duk me yawo cikin gari ba sai an gaya mishi ba ga tayoyi nan tsakiyar hanya wanda ma ko da kuskure motar ta taba su ana iya bugunka so za ka ga cewa yaran nan ga shaye-shaye suna yi bude a cikin anguwanni lungu da saku to gwamnati ya kamata gaskiya ta fito da matakin da ya kamata ai wannan
wannan ya haifar da wani gangamin atisaye na dukkan jami'an tsaro na gwamnati da suka hada da sojoji da yan sanda da civil defense da jami'an tsaro na farin kaya da dai sauransu a titunan babban birnin jihar ta Sokoto tare da haɗin gwiwar ma'aikatar ayyuka na musamman da sha'anin tsaro ta jihar kanal Garba Moyi mai ritaya shine commissioner ayyuka na musamman da tsaro a jihar Sokoto shine kuma ya jagoranci atisayen
taro ne wanda muke so mu nuna ma jama'a Sokoto cewa jami'an tsaro suna nan shirye don kare rayuwar mutane da kayansu za su yi aikin su a yanda ya kamata yanda tsarin mulkin kasa ya ba da dama a yi za a bude campaign to kuma kun san abubuwan da suke faruwa a lokacin campaign
wasu shiri suna ganin kaman jami'an tsaro kuna bugun taiki ne kuna barin jaki ma'ana an san yan siyasa ne suke haddasa wannan amma sai a dawo ana kama waɗannan mutane alhali ba a hukunta waɗannan yan siyasa ana ganin wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara uzura wannan lamari me zaka ce akan wannan
a jami'an tsaro in ka ga bai aikin shi ba to bai samu mai laihi ba in ya samu mai laihi zai yi aikin shi yan siyasa waɗanda suke zuwa suna kwato masu laifi yan siyasa ne bare gurbi bata gari waɗanda suna kallon kanunsu a matsayin manya amma kuma su ne babbar matsalar da ƙasa take huskanta kuma muna fatan in Allah ya yarda Allah ya muna maganin su amma su jami'an tsaro kowa yana aikin shi bisa ga wannan nika kira ga su waɗannan da suke kiran kansu suke kiran kanunsu manyan yan siyasa masu kare masu laihuhuka da su ji tsoron Allah su bari mu muna daukan matakai waɗanda tsarin mulki na ƙasa ya wanza ko sun so su yi kafa angulu ga aikin da jami'an tsaro zai yi mu muna tabbatar da cewa mun yi aikin mu sai dai can wani guri su je su yi abin da suke son su yi inda biyan bukatun su za su kasance
Atisayen yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumar zabe ta ƙasa ta bada damar soma yakin neman zabe na yan takara domin tunkarar babban zabe na shekara ta 2019 mai zuwa Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
To gaida Murtala bayan da aka fara yakin neman zaben a Najeriya kwararruwa fagen siyasa na ci gaba da yin tsokaci kan batutun da suke ganin yan siyasar za su fi mai da hankali akai a lokutan yakin neman zaben kamar da za ku ji a wannan tsokaci da Dr. Yahaya Tonko Baba yawa wakilin Muhassan Umaru Tambol a wata tattaunawa da suka yi ta waitar ho da kuma wani mai kada kuri'a
su waɗannan manyan jam'iyyun siyasa da kuma wanda ke takara a wannan jam'iyyun siyasa ana kyauta da tambaye da wasu kalamai wanda za su iya gamsar da 'yan Najeriya da zimma ita da su cikin matsanancin taɓarɓare da tsaro musamman arewacin Najeriya inda tsaro ya taɓarɓare da rashin tsaro da suka yawaita a cikin wannan banki da arewacin Najeriya da suka shafi harkar zamu ce ta'addanci yankin arewa maso gabas na Najeriya a fatar mutane da yanzu zama ruwan dare a yanki na arewa maso yamman Najeriya da kuma cici irin na addini da ƙabilanci da shafi yankin arewa maso tsakiyar Najeriya to waɗannan abubuwa suna damun jama'a sosai kuma ana tsammanin jam'iyyar siyasa za su yi wasu kalamai wanda za su nadar da su musamman mutanen Najeriya su rasa cewa nan ne wannan jam'iyya ko wannan ɗan takara suna da ƙuduri na magance taɓarɓarewar tsaro akwai matsaloli da suka shafi tattalin arziki kuma matsalancin rayuwa musamman ga talaka da kuma mai matsakaicin karfi a Najeriya.
Dokta waɗannan irin kalamai ne za su sanya masu kada ƙuri'a su yi wa 'yan takara tutsu.
Su kuma waɗannan kalamai da za su sa masu zaɓe su kaurace ma 'yan takara ko kuma jam'iyyun siyasa yana da dole da sanar sama da kalamai da za su iya haddasa husuma tsakanin jama'a musamman ga hajjar cewa a baya jam'iyyun siyasa da 'yan takara su yi amfani da salamai na wariya don mace a cikin da kabila wajen ƙoƙarin ganin cewa su sa samu jama'a musamman abin da ya faru zabe na 2015 dole hana an takara su iya amfani da addini ko kabilanci domin su jawo hankalin mutane mutane da kaurace ma an takara su kuma kaurace ma da jinsiya sai su kai kokarin amfani da addini da kabilanci wajen neman yakon neman gadi
Najeriya ta kasance kasa ke yin amfani da yan bangar siyasa a lokacin zabe wace hanya ce za a bi domin kaucewa wannan bangar siyasa
ita dai bangar siyasa kamar ba mu ce za ta raba ta da demokradiyyar Najeriya musamman tun an tsari kare da ta cikin da tara bangar siyasa ya zama kamar wani abu wanda yake damfarin demokradiyyar Najeriya ne wahala kai tsaye kace ga abin da yake bangar siyasa saboda kowane dan siyasa da kowace jam'iyya tana amfana da bangar siyasa
sunana Abubakar Dangirangelo kallaman da muke son mu ji ga yan siyasa to na farko dai na zaman lahiya ba na baci ba da suka juna sannan kuma kalamai wanda muke so na fara gari su muna so mu ji kalamu na gidan tattalin arzikin Najeriya mu ga gyaru akwai hanyoyi akwai wutar lantarki da makarantu na mu duk muna so a yi maganganu irin nasu ba na batanci juna ba
Allah a gaida waɗanda kuka ji suka mana tsokaci Dr. Yahaya kenan na Jami'ar Sokoto kan wannan mutumin kisa mu bude layukan mu domin ku kira ko bayyana ra'ayinku shin ta yaya kuke son ganin an gudanar da yakin neman zaben da aka fara a jiya Lahadi kafin mu ci gaba da shakata da wannan waka yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655 To karfe 4 na yamma ne saura minti 12 anan Washington DC. Mun samu kira na farko. Wane ne ke magana?
Ibrahim ne yake hula a garin Maiduguri a Kebba.
Yawa to muna jin ka Malam Ibrahim.
To gaskiya mun ji daɗin ka kawo da wannan maulidi na yau. Magana da alhu kanke da aka fara daga jiya zuwa yau.
Haka.
To ni gaskiya a ra'ayi na shawarar da nake son ba matasa ɗan uwa na musamman na arewacin
Najeriya.
Yanzu a duk duniya za ka samu ana kante zai wahala ka ji ana halaka rayuka a ta zubar da jini kamar mu ainihin matasan mu na arewacin Najeriya. To abin da nake so da su in za ta kwantar da hankalin su tabbatar da ainihin ga ainihin wanda zai mutu aiki ya raya mutu kasar rayuwar su gaba daya ba wanda zai zo ya hada su hada su riga kashe rayukan su ba.
To malalla mun gode Ibrahim bari mu je jihar Kaduna wane ya kan layi?
Ba mun lalawa barka da yammaci.
Yawa barka da dare.
sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Malam Murtala.
To a Malam Mamun Lalo Mumacin sashin da ya gabata ma mu kungiyar mu na matasa muka fara muka zauna committee muka shirya.
To wanda
duk wani dan takara da zai zo ba ruwan mu wai da maganganun da zai na fatanci ko kuma ya gyara. Duk wani dan takara da zai zo nan gudumar mu neman kuri'a. Sai mun zo ya zauna da mu mu ji menene a rubuce mu ya rubuta mana ya sa hannu mu rubuta mu aje menene zai mana ci gaba zai ci gaba da ba mana kawo mana makarantu zai ci gaba da ba gyara mana hanyoyin mu za a wadatar mana da wuta za kuma a tabbatar mana da zaman lafiya mu al'umman nan idan yayi mana haka da wasu abubuwa muka yi a rubuce shikenan amma duk babatin da zai je a radio huwa ba mu saurare to ba mun lalo gara ba su gyara kuma muna ba gwamnati shawara duk wani dan takara da ya zo kafa fa yaɗa labarai ya faɗi wani magana to in ba gaskiya bane ya kamata in mai kuma amma bai tiket din takara ya kamata ainihin ta kwace kuma a bincike shi inda da hujja kaga mai bai kamata ya zama dan siyasa ba da fatan
to muna godiya Murtala daga Kaduna bari mu tsallaka zuwa Abuja wane ne kan layi
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
amin wa alaikum assalam warahmatullahi
Alhaji Musa Garo ne daga Abuja.
Yau muna jin ka Alhaji Musa.
To alhamdulillah ni abin da nake lura da wannan al'amari na magana buɗe kamfen da aka rufe su ya kamata ƴan Najeriya su tsaya su buɗe na mujiye su tabbatar da cewa irin abubuwan da ya kamata a yi wa al'umma. Kuma kaga yanzu Malam Mamun Lalo mu kan mu kaga su ce ma da muke na wayar da kan al'umma ne domin a tabbatar da cewa su al'umma ne su zama ajin idan su tabbatar da cewa yau idan aka kama dan takara yadda magoya bayan suna kawo hatsari ko kuma za su fara tashin hankali to a tabbatar da hukumar ƴan sanda su kuma sojoji jami'an tsaro su tabbata shi kowane ne shi a tabbatar da cewa an yi maganin shi domin a tabbatar da an yi zaɓe lafiya dan haka muka tafi muna wayar da kan al'umma kuma ta wurin 36 dan Allah da za mu tattaka saboda mu tabbatar da muna wayar da kan al'umma in Allah ya da komai zai tafi daidai ko muna fatan Allah ya sa a yi zaɓen nan lafiya Mamun Lalo ne maka fatan alkhairi Alhaji Musa Garo ka tashi lafiya da
To mu haka Alhaji Musa mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Bauchi wane ne akan layi
Assalamu alaikum Muhammad Lalo
mun
kana Sama'il Isa
Amin wa alaikum salam Malam Sama'il muna jin ka
Kana Sama'il Isa ka san ma da kita mu kuma daga jihar Bauchi alhamdulillah jiya rana ne wanda aka saki takara a Najeriya ranan da aka saki ma ƴan siyasa dama wannan ranan muke jira kuma babban addu'a mu ubangiji Allah muke roƙo kullun ya nuna mana wannan rana kuma ya nuna mana Allah sa yi zaɓe lafiya ga malajiya to babban abin da zan dan ce Mamun Lalo shine dama wannan rana da muke jira muna tabbatar mu ƴan takarar Najeriya dama siyasa gidan haya ne in kuɗin ka ya tsare ka fita wani ya shiga to lokaci yayi mu da talakawa muna nan a jihar Bauchi dama mu jihar Bauchi ba zaɓe aka yi ba amma muna nan
ban kade ka ba eh kaman waɗannan irin kalamai kuke tunanin za ku ji daga bakin su ƴan siyasar
to abin da suke gaya mana cewa ka san Najeriya ta zama talauci ne ta gangan don daga gangan aka samu talauci to amma mu dai muna jiran su domin suna gadaran kuɗi suke da shi kuma kuɗin bana ba za ta yi aiki ba insha Allah
muna godiya Malam Sama'ila muna kuma Baucin har yanzu wane ne akan layi
Assalamu alaikum Mamun Lalo.
Amin wa alaikum salam.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
Yawo to muna jin ka Ayuba a gurguje dan kana da dan lokaci ne takaitacce.
To gaskiya muna kira ma duk wanda ya tsaya a kowane jam'iyya duk Allah a yi kokari a yi kamfen a zauna lafiya kar a yi tashin hankali. Sannan kuma matasa ina kiran su duk wani dan takara da ya ce ku tada hankali to ku gaya masa ya turo ɗansa ko jikansa ya tada hankali amma ban da ku. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam Kacin Madaki a jihar Bauchi.
Muna godiya Ayuba kuma da wannan waya taka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku muna godiya ƙwarai da gaske. Yanzu kuma ga shiri na gaba.
Labaran wasanni.
Juma'a muna fatan mun same ku kallo a wani sabon shirin labaran wasanni a wannan Litinin. To ƙarshen da Najeriya ta tsallake siraɗi ta samu mu shiga cikin rukunin kasashen da za su je gasar cin kofin ƙalubalen ka na Africa wato Nations Cup wanda za a yi shekarar nan mai zuwa a ƙasar Kamaru. Wanda kuma wannan shine karo na farko da za ta shiga wannan gasa tun shekarar 2013 bayan da ta ci wannan kofi din. samun wannan nasara yanzu ya faru ne bayan da ita Najeriya ta samu lashe Afirka ta Kudu, wato ta samu kundin doke kai na ci 1-1 da suka yi wa juna da yake da Afirka ta Kudu a wasan da suka yi a birnin Johannesburg na can Afirka ta Kudu din. Duk da cewa Najeriya ta lashe wannan kofi na Afirka shekarar 2013 ta kasa zuwa wanda aka yi bayan shi, wato na shekarun 2015 da kuma 2017. Kungiyar kwallon kafa ta Najeriya ta Super Eagles zai sa uku tana lashe wannan kofi na Afirka a shekarar 1980 da 1994 da kuma kamar yadda muka faɗa 2013. To halin yanzu ita ma ƙasar Morocco ta samu shiga cikin rukunin wannan kasashen da za su je wannan gasar ta baɗi, bayan da ta ci ita mai masaukin wato Kamaru da ci 2-0 a wasan da suka yi ranar Juma'a da ta gabata a cikin rukunin Group B. Ita ma Mali ta samu ci gaba bayan nasarar ci 1-0 da ta samu a kan Gabon. To yayin da kungiyar kwallon kafa ta maza ta Najeriya ta Super Eagles suke can suna kundin doki da ƴan Afirka ta Kudu, matan Afirka ta Kudu din sun lallasa ƴan Najeriya a nasu wasan da suka yi, wato kungiyar kwallon kafa ta Banyana ta Afirka ta Kudu ta mata su ne suka lallasa su na Najeriya da ci 1-0 a wasan da suka yi, wanda na Najeriya ba su ji daji ba, musamman da yake ita Najeriya ita ce take rike da wannan kofin na mata. Wannan shine karo na 9 da ake gwabzawa tsakanin kungiyoyin nan na mata na Najeriya da na Afirka ta Kudu tun lokacin da aka fito da wannan gasa ta cin kofin mata na Afirka shekarar 2002 dai kai, wa can bayan sun hadu sau 8 a wasanni guda 10 da aka yi a karkashin wannan gasa din. To ita ma kungiyar kwallon kafa ta Black Queens ta Ghana a wasan ta na farko da aka yi a Accra ta samu nasara ci 1-0 akan kasar Algeria. Ghana dai tana neman ta ci wannan kofi a karon na farko ne domin bata taba cin sa ba, illa dai sau 3 tana zama ta biyu a can baya. To yanzu ita Ghana za ta hadu da kasar Mali in Allah ya kaimu jibilar ba a wasannin rukuni na farko, wato Group A kenan, yanda ita Algeria kuma za ta je ta gwabza da Kamaru. Su Kamaru sau 4 suna gwada cin kofin na mata na Afirka, abin na gagarar su, amma dai a wasan da suke na baya-bayan nan na neman shiga gasa din su ma sun samu nasarar ci 2-1 akan kasar Mali. Jama'a, abin da ya sauka kenan a shirin labaran wasannin wannan Litinin, sai wata Allah ya kai mu ba ku lafiya.
Kuma da lage da Ali Mustapha Sakoto, yanzu ga labarai a takaice.
Mayakan 'yan tawayen Houthi na kasar Yemen sun ce sun aminta su daina kai har-haren da suke kaiwa ta hanyar amfani da kananan jirage marasa matuka da kuma rokoki, waɗanda suke kaiwa kan Saudi Arabia da abokiyar tafiyarta kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa. A jawabinsa na shekara-shekara, Sarki Salman ya yaba hukumomin shari'a na kasar ta Saudiya mako ɗaya bayan da suka wanke yarimar Muhammad bin Salman, wanda mutane da dama a duniya suke zargin cewa shi ya ba da umarni a kashe ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi. A yau Litinin, ma'aikatar Baitulmanin Amurka ta sanya wani ɗan asalin ƙasar Afirka ta Kudu wanda aka haifa a ƙasar Rasha takunkumi a dalilin zargin da take yi mishi na taimakawa ƙasar Koriya ta Arewa domin ta kauce wa takunkumi da aka sa mata a wajen sayan mai. Gwamnatin ƙasar Isra'ila ta ci gaba da zama a haɗe a yau Litinin bayan barazanar da wani ministan ƙasar ya yi na janye jam'iyyarsa daga gwamnatin gamin Gambiza ta Prime Minister Benjamin Netanyahu. A can da ministan ilimi ne Naftali Bennett ya matsa wa Prime Minister Netanyahu da ya naɗa shi ministan tsaro, amma daga baya kuma ya ce jam'iyyarsa ta JHP za ta jingine duk wasu bukatunsu da suke nema don ba wa Prime Minister wata damar sake lashe zaɓe na gaba.
Ta gaida Muhammad Hafiz Baballe. Masu sauraro, da kamar kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da tana gabatar da shirin, sai Daniel Brown da kuma David Magnus, Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.